Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkanku da wannan lokaci. Da fatan an gune lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Muka sake dawo a cikin shirin namu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da shirye-shiryen yakin neman zaɓe na shekarar 2023 a Najeriya ya gabato, kwamitin tabbatar da zaman lafiya ƙasar ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban mulkin soja Janar Abdulsalam Abubakar ya gudanar da taro da ya hada na 'yan takarar shugabancin ƙasar daga dukkan jam'iyyu. Bayan haka za ku ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta amince za ta gina tashar wutar lantarki a jihar Imo da ke kudu maso gabashin ƙasar. Sannan muna tafe da rahoto na musamman wanda Zainab Babaji za ta gabatar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya. To amma fa duk kafin nan bari mu fara tashar labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Fadar Kremlin ta ce Russia za ta gudanar da wani biki gobe Juma'a don shigar da yankuna hudu na Ukraine a cikin Russia, wani tsari da Ukraine da kawayenta suka yi watsi da shi da cewa haramtacce ne, yayin da suka yi alkawarin daukar fansa ta hanyar kakaba wasu sabbin takunkumai. Kakakin Fadar Kremlin Dmitry Peskov ya shaida wa manema labarai yau Alhamis din nan cewa bikin zai hada da shugaban Russia Vladimir Putin tare da shugabannin yankunan da Russia ta nada su hudu, inda Russia ta shirya zaben raba gardama da aka kammala a wannan makon. Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa yana tabbatarwa da shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky cewa Jamus ba za ta taba amincewa da wannan da aka kira da sakamakon zaben raba gardama ba. Scholz ya ce zaben raba gardama na bogi da Putin ya gudanar a yankunan da aka mamaye ba bisa ka'ida ba na Ukraine ba shi da amfani. Wani babban jami'in Majalisar Dinkin Duniya a makon da ya gabata ya ce kungiyoyin da ke gudanar da harkokin damfara ta yanar gizo a Asiya za su rika karkata ayyukansu a tsakanin yankunan da ba su da doka da oda a kudu maso gabashin Asiya, sai dai idan gwamnatoci sun ba da haɗin kai don kawar da su ba. Bayan da Cambodia ta ce tana murkushe abubuwan da suka shafi yanar gizo, kungiyar 'yan damfarar sun lakome ɗaruruwan miliyoyin daloli, kamar yadda 'yan sandan yankin suka shaida wa BOA, inda suke buɗe shafukan ƙarya na soyayya, shirin zuba jari mai ƙazamar riba na bogi, ko kuma yin sojan gona a matsayin jami'an 'yan sanda don su buƙaci kuɗi. Suna auna mazauna ƙasashe daban-daban, kama daga China zuwa Taiwan, Vietnam, Thailand, Amurka da kuma Australia. Jeremy Douglas, wakilin yankin Bangkok na ofishin Majalisar Dinkin Duniya mai yaƙi da miyagun ƙwayoyi da manyan laifuka, ya shaida wa BOA cewa ya kamata matakin da za a ɗauka ya kasance na dabara kuma ya game da yanki, domin yana iya zama wani wuri a Cambodia, amma gobe wata ƙungiya ta tashi saboda matsin lamba kuma ta koma Myanmar, Laos ko Philippines. Kasar Pakistan na duba yoyin gyara ga wani kuduri na kare haƙƙin waɗanda suka canja jinsinsu suka koma mace ko namiji da aka amince da shi a shekarar 2018, wanda wasu 'yan majalisar dokoki da malaman addini ke cewa ya saba wa koyarwar musulunci game da jinsi. Masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama sun ce an yi wa dokar rashin fahimta, duk da haka kuma muhawarar da aka yi ta rashin fahimta a kansa yana ƙara jefa waɗanda suka sauya jinsinsu cikin haɗari. Masu adawa da dokar sun ce tanadin zaɓar jinsi ko canja jinsi ya saɓa wa musulunci, kuma zai iya buɗe ƙofar auren jinsi guda wanda a halin yanzu aka haramta shi a Pakistan. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani ɗan ƙasar Rwanda mai shekaru 87 da haihuwa, wanda ake zargi da ingizawa da kuma ɗaukar nauyin mummunan kisan kiyashin nan da aka yi a ƙasar a shekarar 1994, yana fuskantar shari'a gaban kotun Majalisar Dinkin Duniya a yau Alhamis, kusan shekaru 30 bayan kisan gillar da aka yi na kwanaki 100 wanda ya yi sanadin mutuwar mutane 800. Felicin Kabuga na ɗaya daga cikin mutanen da suka tsere na ƙarshe da ake tuhuma kan kisan kiyashin don fuskantar shari'a. Kuma fara shari'ar ta sa ta kasance wata babbar ranar hisabi ga 'yan Rwanda da suka tsira da kisan ko kuma aka kashe iyalansu. Abin da ya sanadin kisan gillar da aka yi ma tsirarin 'yan ƙabilar Tusi na ƙasar Rwanda a ranar 6 ga watan Afrilu na shekarar 1994 shine harbo jirgin saman da ke ɗauke da shugaba Juvenal Habyarimana ƙasa kuma ya yi haɗari a Kigali babban birnin ƙasar, inda ya kashe shugaban wanda kamar galibin 'yan Rwanda ɗan ƙabilar Hutu. 'Yar Kabuga ta auri ɗan Habyarimana. An zargi 'yan ƙabilar Tusi marasa rinjaye da kakkaɓo jirgin. Ƙungiyoyin masu tsatsauran ra'ayi na Hutu sun shiga kashe 'yan Tusi da magoya bayansu tare da taimakon sojoji, 'yan sanda da kuma mayakan sa kai.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Yayin da shirye-shiryen yakin neman zaɓe na shekarar 2023 a Najeriya ya gabato, kwamitin tabbatar da zaman lafiya a ƙasar ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban mulkin soja Janar Abdusalam Abubakar ya gudanar da taro da ya hada 'yan takarar shugabancin kasar daga dukkan jam'iyyu, inda suka rattaba hannu kan yarjejeniyar tabbatar da zaman lafiya a yayin gudanar da yakin neman zaɓe a kasar da ma lokacin zaɓe da bayansa. Daga Abuja ga Shamsiya Hamza Ibrahim da ƙarin bayani.
Wannan dai shine karon farko da 'yan takarar neman kujeran shugabancin Najeriya su 18 daga jam'iyyu daban-daban suka hadu da masu ruwa da tsakiya a kasar a wani mataki na tabbatar da an samu tsaftataccen yanayi da kuma amincewa kan za a gudanar da yakin neman zaɓe cikin lumana. Shugaban hukumar zaɓe ta Najeriya Farfesa Mahmud Yakubu ya bayyana muhimmancin hada 'yan takarar a wannan lokaci.
Wannan babbar rana ce, an sa hannu akan yarjejeniya na yin kamfe tsakanin jam'iyyu da magoya bayan su da kuma 'yan takara yadda za a yi wannan hidima lafiya a kare lafiya. Abinda ita wannan kwamiti take yi shine a sanya hannu akan yarjejeniya na zaman lafiya dab da zaɓe. To amma wannan karon sai suka sauya salo, sai aka ce ya kamata a sa hannu a samu irin wannan yarjejeniya na zaman lafiya lokacin kamfe kafin zaɓe, sannan kuma dab da zaɓe za a sake yin wani makamancin wannan.
A shin akwai wasu abubuwa da kuka hango da yasa aka yi hakan a yanzu?
Babu wani abin da aka hango. Abin da aka hango kawai shine zaman lafiya, kuma akwai dangantaka tsakanin kamfe na neman kuri'a da kuma zaɓe. A juma'a mai kyau tun daga Laraba, to shi yasa aka fara wannan tun daga Laraba kafin juma'a mai kyau ta zo.
An dai buƙaci 'yan takarar da magoya bayansu da su kaucewa duk wani abu da ka iya janyo rarrabuwar kawuna da haddasa ƙiyayya da furta kalaman ɓatanci da na ƙarya. Shugaban ƙungiyar gamayyar jam'iyyun siyasa a Najeriya Kana, wanda ya magana a madadin 'yan takarar neman shugabancin Najeriya, injiniya Yabagi Sani, ya ce sun ɗau alƙawarin tabbatar da cewa an gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali don ƙasar ta zama abin misali a idon duniya.
Za mu dauka alkawari ga kanmu ne, saboda idan wani abu ya faru mu ne muka yi asara cikin duk wadanda za su abun zai shafa mu, yafi shafe mu. Saboda idan wani abu ya faru da aka ce ba democracy, kuma ai ba political parties, ba ma politicians, ba national assembly, to saboda haka abinda za mu yi ma kasanga kanmu muke yi wa ba wai kafin ma a yi maganar Najeriya gaba daya. To shine yasa nace mu ne muke cikin jam'iyyu, musamman ni a madadin gungun jam'iyyu da ke Najeriya, muna tabbatar ma mutanen Najeriya cewa wannan zabe da za a yi shi lani lafiya, kuma sauran duniya za su ga cewa lalle Najeriya mun san abu da muke yi. Wato shugabanci da ake bukata daga Najeriya za mu nuna shi, kuma za a tabbatar cewa an yi zaben nan lani lafiya.
Tun a shekarar 2014 aka samar da wannan kwamiti don tabbatar da zaman lafiya gabanin babban zaben shekarar 2015 ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban ƙasa a mulkin soji Abdusalam Abubakar da Bishop Matthew Hassan Kuka, inda aka haɗa masu ruwa da tsaki da dattijai waɗanda suka bada gudunmawa wajen ganin an gudanar da sahihin zaɓe. Zaɓen shekarar 2023 kuwa ana ganin zai yi matuƙar ɗaukar hankali la'akari da irin 'yan takarar da suka fito fafatawa duk da tare matsalolin da ƙasar ke fuskanta. Sai dai a cewar shugaban jam'iyyar APC mai rike da mulki a ƙasar, Sanata Abdullahi Adamu, suna fatan za a yi zaɓe cikin gaskiya da rashin son zuciya.
Addu'a mu zaɓen za a yi, a yi zaɓe mai kyau, a yi zaɓe da gaskiya, a yi zaɓen ba son zuciya ya da kuma babu kyaman wani ko dan shiga ta kuma sakamakon kenan kuma Allah sa yarda kuna nan kuma su zabe
kwamitin da ya buƙaci dukkan jam'iyyun da ƴan takarar su na shugaban ƙasa da magoya bayan su da su yaki neman zabe cikin tsafta da lumana da kuma gujewa labaran ƙarya da bayanan da ka iya tunzura jama'a waɗanda suke barazana ga zaman lafiyar al'umma gabanin zaben Shamsiyya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya
A gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta amince za ta gina tashar wutar lantarki a jihar Imo dake kudu maso gabashin kasar ga Alfonso Okorigwe dauke da rahoton
Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta amince da gina tashar wutar lantarki mai karfin megawatt 10 a kogunan Otammiri da kuma Ngoriye dake Owerri babban birnin jihar Imo Gwamnatin jihar Imo ce ta wallafa hakan a shafin ta na Twitter jiya inda ta ce za gina tashar ne domin samarwa al'ummar Owerri da kewaye isasshen wutar lantarki ko da yake gwamnatin jihar bata ambaci ko nera nawa ne aikin zai lakume ba wasu dai sun bayyana shakku game da yiwuwar aikin ciki har da wani marubuci Dr. Aman Zeobi
I think it's commendable but I do hope they are not just trying to play politics because
yace ina ganin abin yabawa ne amma ina fata dai ba siyasa suke ba saboda wai a ƙarshen wannan mulkin Buhari ne ba zato ba tsammani za a yi wani muhimmin aiki a kudu maso gabas ni dai ina da shakku kuma ina mamakin yadda za a kammala aikin daga yanzu zuwa lokacin da Buhari zai bar mulki haka shi ma Chief Ostamu su ke ganin siyasa zalla ne gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Imo ke yi Kwana nawa ne rage musu shin sun tsara komai ko dai magana ta siyasa kawai suke ina ganin siyasa ne ake gwada mana inji Chief Ostamusu sai dai Mr. Ifani Wanguma na ganin yiwuwar aikin ganin cewa ruwa na gudana sosai a wuraren biyu Alfonso Sokorigwe muryar Amurka daga Enugu Najeriya
A gaishe da Alfonso Okorigwe. To wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5. To yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoto na musamman.
Batun rashin tsaro na ci gaba da zamewa babban kalubale ga rayuwar jama'a a sassa daban-daban na Najeriya. Fashi da makami, yin garkuwa da mutane don karbar kudin fansa, ta'addanci, rikicin makiyaya da manoma, kisa don yin tsafe-tsafe na daga cikin matsalolin da suka hana jama'a sukuni. Bincike ya nuna da cewa wasu wurare da ke dankare da ma'adinai na ƙarƙashin ƙasa sun fi samun barazanar tsaro daga 'yan bindiga da suka mamaye irin waɗannan yankuna. Da misali yankin kamfanin Zurak da kewaye a ƙaramar hukumar Wase a jihar Filato na dankare da ma'adinai masu daraja da suka hada da lead, tin, kuza, kwalli da sauransu da ya ja hankalin masu safarar ma'adinan daga ciki da wajen Najeriya. Bayanai sun nuna da cewa a kowace wata akan haƙi ma'adinai na kimanin naira biliyan 5 a kamfanin Zurak inda akasari 'yan ƙasar China ke aiki da manyan na'urori na zamani. Hada-hadar haƙar ma'adinan ya janyo al'umma da dama zuwa yankin da ya samar wa ɗimbin matasa da ayyukan yi. A ɓangare guda kuwa al'ummar yankin sun tsinci kansu cikin yanayi na tashin hankali wanda cikin 'yan kwanakin nan ya kai ga 'yan bindiga sun tarwatsa yankin sun kashe mutane sun rusa wasu ƙauyuka yayin da wasu da dama da suka tsira da ransu suna gudun hijira. Wani shugaban al'umma da ya buƙacin saka ya sunansa domin tsaro ya shaida mun cewa har yanzu suna fuskantar hare-hare daga 'yan bindiga.
Wallahi abubuwa da ana kai yana kai. Wallahi yanzu ranan Alhamis, wancan Alhamis sun tare mana wani babban dan kasuwa mu. Wallahi ana wani falcen mu a hanyar kamfani ana ce da shi Aminu. Wallahi sun gilgile shi. Wannan Alhamis kuma wallahi sun kashe mana 'yan mangadi da 'yan kasuwa mu ma biyu. Wallahi a hanyar kamfanin duka. Abubuwa da yawa wallahi ba a hanyar kamfani duk ya zama kamar ramu kura wanda yake kawai to a hanyar kwana shi a kare kuma mu da mu kawai in ba gwamnati ta ce muka Allah ce muka a ce a yanke sabbin din kamfani din din ina ba wallahi wannan abubuwan da wuya a samu cin galban
idan ka ce a yanke sabbin kaman wato layin waya kenan ko yaya
to an shi ne in ga nan nan ce da aje
kenai kamar akwai haɗin gwiwa ko kuma haɗin baki tsakanin waɗannan 'yan ta'adda da kuma sauran al'umma gari kenan
yawa ne masu gira musu abubuwan gashi inda zuwa
kana ga kamar abubuwan sun ragu ne ko kuma dai har yanzu suna ƙaruwa
yanzu haka ba hali mutum ya kaddima hanyar kamfani ne ya zama damu ya zama musiba da ji a kashe wannan a kama wani kamikami kuma har ba sa su yi
to amma kuma ba ka ganin kamar wannan layin sadarwar zai taimaka ma su waɗanda lamarin ya shafa saboda su yi saurin tuntuɓan hukumomi domin a kawo musu ɗauki
to aiki ga abubuwa ne yau aka ce in aka ce maka hanyar sadarwa yana nan jeji a kiriban galiban su a kan Allah akwai damuwa saboda akwai ina ba su bayani akwai iska ne da wani mutum ya fiye shi a cikin su buga nan da gura nan ai hukumar mai shi ne suka biyo baya suka zo suka kwanta a hanya suka yi kwantar wannan har suka kashe mana yara yan bangaji da fararen kula biyu
shi ma wannan mai suna Sale ya ce tun kusan watanni uku kenan 'yan bindiga suka tarwatsa yankinsu shi da iyalansa kowa ya fantsama wurare daban-daban don neman tsira.
Iyalina tana can yankin Karaba tana so ta fita tana tsoron kar ta je ta gamu da su bata san inda za ta gamu da su ba.
Kenan iyalin
ta kai kamar sati biyu zuwa uku ma bata gira ni ba to hai yau ta gira ni take to yanzu kwanan nan za su fita ta kamfani amma in ji lalle yan ta'adda suna kwanciya a kan hanya suna kashe mutane har yanzu ba su bari ba to ba su da kuɗi na ce to ko da ba su da kuɗin su fita ko da a ƙafa ne su zo kamfani in Allah ya taimake su ko da tafiyan daga su rika yi idan suka zo kamfani to za a samu bayin Allah wanda za su taimaka musu su biya musu zuwa nan inda nake ko kuma su fita zuwa Bauchi.
Kenan iyalinka tun wancan lokaci watanni nawa kenan ba sa tare da kai?
Har yau wallahi ba ma tare da kuma ina fargaban mutane suna kira ni a waya suna cewa gurin nan hoba zai shiga yanzu gaskiya akwai wanda suka shiga a irin wannan ne wai za su dauko dan kayan abincin su da babin suka bari a can suka sadu da su suka kashe su
a yankin Bangalala kenan
a yankin Bangalala daga Bangalala dai nan kai irin sifinau din nan duk mutum ba zai shiga daga nan ai ba zai tafi daga wasai ya je ya shiga wannan wuri ba irin su dogoruwa irin su Aduwa su Kinaki duk wannan wuri na yako ne yake yanzu gaba daya an sun kona shi irin na da ni kai na gwamnati ta dan yi wani abu a kai dan Allah dan Annabi ta taimaka musu saboda akwai mutanen da sun shiga halin haulayi abincinsu wasu an kona wasu sun gudu sun bashi kuma sun je inda ba su da shi kuma ba su da kuɗi dabbobinsu an kore su an halakar da su.
Ta yaya kuke samun abincin da kuke ci ne?
Wallahi ranke dare wani lokacin sai dai bara kawai ka roƙi mutane domin yau da kullum sai Allah mutane za su taimaka wata ran har kaga suna dan ji a baya haka to dole za ka tafi irin su masallatai inda jama'a suke dan taruwa haka ka ce to ni fa ga halin da nake ciki a taimaka min fi sabilillah to wasu suna taimakawa haka kaman ba haka ba babu kaman mu da muka dan manyanta aiki kaman irin na gona ma ba zai yiwu ba wani ma yana nan dama ba shi da tsaftiyar lafiya irin wannan fargaban da bakin ciki ya dame shi to aikin ma ba zai yiwu ba.
Daga arewacin jihar Plateau kuwa hari da ramakon gayya daga bangarorin makiyaya da manoma ne ya zame matsala. Barista Daliop Solomon Mantiri ya ce har yanzu ana samun kashe-kashe da lalata gonaki don haka suke tunatar da hukumomi su ɗau matakan kawo ƙarshensu.
Yanayin rayuwar da mutane sun samu kansu a ciki yanzu bai da daɗi. Domin har yanzu ba bar kashe-kashe mutane ba, ba bar barna ba, mutane suna cike da tsoro, suna cike da damuwa. Ba mai iya bacci yanzu a ƙauyuka har ma da birane a cikin ababun da suke aukuwa yanzu bisa ga rahoton da muna da ita. Gonakin da an lalatar a shekarar nan kawai kimanin kudi ya fi miliyon 200,000 kai. An kuma har wa yau ba bari ba. Mun ya mun gane da cewa barkilali akwai zaman lafiya. Domin aikin da shi Colonel Abdulsalam yake a wurin. Bai bar biron ba, bai bar Fulani ba, bai bar Bahaushe ba, bai bar kowa ba. Duk wanda ya yi laifi yana hukunta mutumin bisa ga laifin da ya yi. Mu muka goyi bayan wannan. Domin ta haka zai sa ko a cikin yaranmu wanda yana da tunanin rama ko kwana da tunanin yi wani mugunta zai danye jikinsa because ya san da cewa Abdulsalam yana da babban sannan da baya raga ma kowa. Haka nan muna so da a yi a wayansu wurare din.
Daga tsakiyar jihar Plateau da 'yan bindiga suka kai hari a kwanakin baya kuwa al'ummar yankin ne ke neman tallafi daga hukumomi.
Sunana Ahmad Sule Garga amma an fita ne daga Gambo Ampo. Muna roƙon gwamnatin jihar Plateau da ta taimaka wa waɗannan mutane da wannan ne same su. Na farko bayan an kakkashe mazajen an kona abincinsu matatakin yanzu da ƴaƴayen su za ki same su a kasuwa suna ɗan neman tallafi su wannan abun wanda bai kamata ka yi faru ba. Haka muna roƙon gwamna a matsayin shi na mai tausayin al'ummansa da ya gaggawan tallafa ma mutanen nan kamar yadda aka saba yi a wasu wurare in abu ya faru ana kai musu tallafi su ɗan samu abun da za su ci da ɗan abun da za su sha da su ƴaƴan su kafin su noma abun da za su yi. Muna roƙon shi a kai ba waɗannan mutane tallafi sannan muna roƙon shi ya sake roƙon gwamnatin tarayya su kuma su tallafa ma waɗannan mutane so that mutanen nan su samu kansu a yadda dama can suke a lokacin da mazajen suke da rai.
Kwamandan rundunar da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau Manjo Janar Ibrahim Ali ya yi kira ne wa al'ummar jihar da su nemi zaman lafiya da junansu.
I therefore appeal to all the communities, traditional leaders, youth as well as religious and ethnic groups to give peace a chance.
Yace ina roƙon al'umma a kowane yanki, sarakuna, matasa da ƙungiyoyin ƙabilu su rungumi zaman lafiya. Don Allah kar ku yi ƙasa a gwiwa wajen ba mu goyon baya da haɗin kai don samar da zaman lafiya da ci gaba.
Let me use this opportunity to send a strong warning to crisis merchants and those that allow their communities to be used as hideouts for criminals.
Manjo Janar Ibrahim Ali yace bari in yi amfani da wannan dama wajen aikewa da gargadi mai karfi ga dillalan rikici da waɗanda ke barin 'yan ta'adda na samun mafaka a yankinsu. Rundunar Operation Safe Haven za ta ɗauki tsauraran matakai kan duk wanda ta samu yana ɓoye 'yan ta'adda da masu aikata laifi ba tare da la'akari da matsayinsa a cikin al'umma ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Madalla a gaida Zainab. Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Mai saurare barkamu da wannan lokaci don sauraron takaitattun labarun wasanni. Shirin namu za ku ji tsokaci dangane da gasar Premier League da kasar Ingila kan yadda manyan club suke kwasar kashin a hannun club din da ake ganin tuwon tushe ne. Sai dai da farko za mu duba filin tseren gudun fanfalaki na duniya da aka gudanar a birnin Berlin ta kasar Jamus bangaren maza. Sarkin gudun fanfalaki na duniya dan kasar Kenya Eliud Kipchoge a ranar Lahadin da ya gabata ya sake kafa tarihi na gudun fanfalaki na duniya. Inda ya lashe gasar tseren fanfalakin na BMW Berlin na tsawon kilomita kusan 43 a cikin awa 2:01 da daƙiƙa ƙasa da guda ɗaya, wanda hakan ya shafe tsohon tarihinsa ne da ya kafa da daƙiƙa 30 ko kuma rabin minti. Eliud Kipchoge mai shekaru 37 zai sami tsabar kuɗi har kashi 3 na dalar Amurka 22,600 saboda nasarar da yi na lashe gasar fanfalaki sai wasu dalolin 33,900 a matsayin bonus kasancewar ya gudun ne a ƙasa da awanni 2:01 da wasu 'yan daƙiƙe, a yayin da wasu ƙarin daloli 56,500 saboda shafe tsohon tarihin duniya a fagen gudun fanfalaki. To yanzu kan bari na gayyato baƙonmu da zai mana sharha kan batun Premier League na kakar wasan bana a ƙasar Ingila. Da farko bari ya shaida muku sunansa daga bakinsa.
Sunana Isiyaka Ismail Wunti. Tun kafin a tafi wannan hutu da aka ba da dama wa kasashe su yi wasan sada zumunta ko kuma gwada kwanji, an fafata sosai inda ya gwada cewa an an fara buga kaka na wasan da yake bada mamaki a duniya, musamman idan ka lura da kungiyoyin kwallayen kafa waɗanda ake musu kallon ba komai ba, inda suke bada wahala wa manyan kungiyoyin kwallayen kafa, musamman idan ka lura da yadda ita Manchester United da Liverpool da ake musu kallon jagaba suke karban kashi a hannun wasu daga cikin kananun kungiyoyin kwallayen kafa. Amma dai an tafi wannan hutu kuma an dan ja tsawon lokaci kasancewar a cikin wannan hutun da aka yi kusan mako ɗaya da wani abu kenan zuwa biyu ba a buga ba. To babu mamaki hala idan har aka dawo wasa zai canja salo, kasancewar kowa zai iya ganin gyaran da yake da shi da kuma ta ina zai yi saboda ya samu mafita a wasan da ake fafatawa.
Idan ka duba za ka ga wayannan manyan club din sun yi sauyi, sun sayi sabbin yan wasa, amma duk da haka sai ka ga kamar yadda ka ce ana ba su mamaki. Kana ganin yan wasan ne lokacinsu yake neman wucewa ko kuma dai ba su duba yadda za su gabatar da tsarin wasan ne ba tukunna?
Wato kamar yadda ka sani shi kwallon kafa canja yan wasa kadai baya kawo nasara. Akwai wasu abubuwa ko da a ce ka canja yan wasa da ya kamata ka yi la'akari da shi kafin, saboda akwai sabawa tsakanin dan wasa da dan wasa. To daga yau ka kawo dan wasa dole sai ya samu lokaci, ya saba da ƴan uwansa, ya san yanayin style da kowanne yake da shi da kuma dabarbaru inda za su yi na zulliya da sauransu. So kaga an canja ƴan wasa amma ba zai canja sa, amma wannan canja ƴan wasan da suka yi dai tasiri ne a lokacin da suka jima suna fafatawa. Sa'annan na biyu, kwallon kafa kamar yadda na faɗa abu ne wanda yake ba kamar yadda aka san shi ba a da. Komai ya kwallon ka da tsohon suna da kake da shi, yara masu tasowa za su baka mamaki. Shi yasa ko da kowane irin yan wasa kake da shi idan har ba a hura tashi ba to komai zai iya faruwa. Shi yasa ko yadda sabbin dabarbaru da kuma la'akari da yanayin sallan kwallon kafa ta canja domin su samu nasara.
Abdulwahab Muhammad Mura, Amurka daga Bauchi a Nigeria.
To a gaida Muhammad Abdulwahab yanzu kuma sai labari amma fa a takaice.
Fadar Kremlin ta ce Rasha za ta gudanar da wani biki gobe Juma'a don shigar da yankuna hudu na Ukraine a cikin Rasha, wani tsari da Ukraine da kawayenta suka yi watsi da shi da cewa haramtacce ne, yayin da suka yi alkawarin daukar fansa ta hanyar kaka basu sabbin takunkumai. Kakakin Fadar Kremlin Dmitry Peskov ya shaida wa manema labarai yau Alhamis din nan cewa bikin zai hada da shugaban Rasha Vladimir Putin tare da shugabannin yankunan da Rasha ta nada su hudu, inda Rasha ta shirya zaben raba gardama da aka kammala a wannan makon. Wani babban jami'in Majalisar Dinkin Duniya a makon da ya gabata ya ce kungiyoyin da ke gudanar da harkokin damfara ta yanar gizo a Asiya za su rika karkata ayyukansu a tsakanin yankunan da ba su da doka da oda a kudu maso gabashin Asiya, sai dai idan gwamnatoci sun ba da haɗin kai don kawar da su ba. Bayan da Cambodia ta ce tana murkushe abubuwan da suka shafi yanar gizo. Kasar Pakistan na duba yoyin gyara ga wani kuduri na kare haƙƙin waɗanda suka canja jinsinsu suka koma mace ko namiji da aka amince da shi a shekarar 2018, wanda wasu 'yan majalisar dokoki da malaman addini ke cewa ya saba wa koyarwar musulunci game da jinsi. Masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama sun ce an yi wa dokar rashin fahimta, duk da haka kuma muhawarar da aka yi ta rashin fahimta a kansa yana ƙara jefa waɗanda suka sauya jinsinsu cikin haɗari. Masu adawa da dokar sun ce tanadin zaɓar jinsi ko canja jinsi ya saɓa wa musulunci, kuma zai iya buɗe ƙofar auren jinsi guda wanda a halin yanzu aka haramta shi a Pakistan.
To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya tiya na gabatarwa, sai kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin, ni Hadiza Kyari ke cewa kwana lafiya, ma assalam.